sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 30 ga watan Yuni na shekarar 2021. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci janye ƙarar neman ɓata suna da ya shigar da ɗan jarida Jafar Jafar kan bidiyon karɓar dala. Sannan kuma za ku ji martanin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan sake kama ɗan Dukanu da gurfanar da shi a gaban kuliya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga Babu Yakubu da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakubu Makeri. Yau Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ta bayyana shirinta na kirkirar wani kwamiti da zai binciki harin ranar 6 ga watan Janairu, inda ɗaruruwan magoya bayan Trump suka kai hari akan gidan majalisun ƙasar, yayin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da nasarar ɗan takarar Democrat Joe Biden, wanda ya ba Trump kashi a zaɓen watan Nuwamban bara. Kada ƙuri'an tabbatar da kirkirar kwamitin da kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta sanar a makon da ya gabata. Tana yiwuwar an gudanar da ƙuri'an ne a kan siyasar jam'iyya, inda Democrat mai rinjayi a majalisar ta samu ƙaramin rinjayi na amincewa a kan 'yan jam'iyyar Republican da dama da ba su amince ba. A ƙarƙashin matakin kafa wannan kwamiti na majalisa, za a yi mambobi 13 a cikin kwamitin, inda Pelosi za ta naɗa mambobi 8 kana Kevin McCarthy, shugaban marasa rinjayi a Majalisar Wakilai, shi kuma zai naɗa mambobi 5 tare da shawarar Pelosi. Lamarin da ke nufi za ta iya yin tasiri akan naɗi da zai yi. Hadimar Pelosi ta ce tana niyyar naɗa 'yan Republican a cikin mutane 8 da za ta naɗa a cikin kwamitin. Sai dai ba a gane ba ko shi McCarthy yana da niyyar nada 'yan Republican a cikin mutane 5 da zai nada. Yau Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa lokaci zai kai da zai ambaci wanda zai gaje shi a Kremlin, amma amincewa da wanda zai gabatar zai ta'allaka ne akan masu kada ƙuri'a. Putin, mai shekaru 68 a duniya, ya tsere akan shugabancin ƙasar ko Prime Minister ne tun lokacin da aka shiga sabon ƙarni. Wa'adin shekaru 6 da yake ciki a yanzu yana karewa ne a shekarar 2024, kana ana nazari sosai akan kalamansa domin gani ko yana shirin kare wa'adin mulkinsa. Rasha ta yi wa kundin tsarin mulkinta gyaran fuska a bara domin bai wa Putin dama ya kare wasu wa'adin shekaru 6 su biyu a Kremlin, kuma hakan zai sa ya ci gaba da mulki har shekarar 2036. Kremlin ta fada cikin rudanin siyasa a wannan lokaci, inda dangantakarta da kasashen yamma ya yi tsami, gane tattalin arzikinta da ke dogara a kan mai yanzu ne yake murmurewa daga annobar coronavirus da tsadar rayuwa da wasu batutuwan zaɓe masu tsarkakiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban gari a ƙasar Australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus, yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin COVID-19. Birnin na Alice Springs ya shiga dokar kulle na kwanaki 3 daga jiya Talata, bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar zuwa garinsa na Adelaide, babban birni a jihar Australia ta Kudu, inda gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar kafin ya isa. Alice Springs ya karu da birane kamar Sydney da Darwin da Brisbane da kuma Paris a cikin jerin birane da suka kafa dokokin kulle domin dakile bazuwar Delta nau'in COVID-19 mai tsaurin yaduwa. Sabon barkewar cutar a Australia ta samo asali ne daga wata motar limousine a filin saukan jiragen sama na Sydney, wanda ake daukar matukan jiragen saman kasa da kasa. Ma'aikatan bincike da kuma ceto sun tabbatar da mutuwar mutum da 12 a cikin rugujewar wani gini a Southside a jihar Florida. Shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade, Daniela Lavincava, ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa ma'aikatan ceton na ci gaba da samun nasara, yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba.
A ranar Alhamis ne kusan rabin ginin Benin mai hawa 12 da ke kunshe da gidaje 136 ruguje. Kanato a wannan lokaci ma'aikatan ceto suke aiki sannu a hankali, suna amfani da na'urar ɗaukar kaya da na'urar zamani ta infrared da kuma karnuka suna binciken buragujen ginin. A ƙarshe, Kungiyar Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce China ta haifar da matsalan take haƙƙin bil'adama a Hong Kong tun lokacin da ta kakaba dokar tsaron ƙasa a yankin. Kungiyar mai sa ido akan batun ƴancin bil'adama ta fitar da wani dogon rahoto a yau Laraba akan tasirin dokar cikin shekara guda da Beijing ta tabbatar da dokar a wani matakin martani ga gagaruman zanga-zanga da suka rikide su zama tashin hankali a shekarar 2019. An kama ɗaruruwan mutane kana aka ɗaure su, wanda galibin su 'yan siyasa ne masu rajin demokuraɗiyya da 'yan fafutuka a ƙarƙashin wannan doka da ke auna dukkan mutane da hukumomi suke zaton suna gudanar da ayyukan ta'addanci ko neman ɓallewa ko kuma waɗanda ake zargin su da rashin mutunta ikon hukuma ko haɗin baki da rundunar wata ƙasa.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci janye ƙarar da ya shigar da ɗan jarida Jafar na badaƙalar bidiyon karɓar dala da ɗan jarida ya wallafa a shafinsa. Gwamnan ya shigar da ƙarar ne tun a shekara ta 2018. Bayan da ɗan jarida ya wallafa bidiyon da ake zargin gwamnan ne yake karɓar cin hanci na dala $5 million. Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir.
Gwamnan da yana tuhumar ɗan jarida da ɓata masa suna, wanda hakan ce ta sa ya shigar da ƙara gaban kotu tare da buƙatar kotu ta sa a wanke masa suna da ƙaryata bidiyon da ya fitar da cewar bayanan ba haka suke ba. Idan za a iya tunawa, a kwanakin baya ne da ɗan jarida ya bar Najeriya sakamakon barazana da ya ce yana fuskanta ga rayuwarsa. Akan haka ne muka samu jin ta bakin ɗan jaridan na yadda wannan batu na neman janye ƙarar da gwamna ke neman yi ya iske musu. Jafar ya ce koyan 'yan jaridu a Kano ke kallon wannan yunkuri na gwamna na janye ƙarar da ya shigar akan ɗan jarida Jafar gaban kotu. Wasu 'yan jarida sun magantu,
za mu ce me zai faru ba gaba, amma in dai har zai janye, to kaga kenan alamu kenan cewa watakila za a samu bangaren shi ɗan jarida Jafar watakila shi ne da gaskiya. To amma idan aka janye, sai dai mun ji me kotu ta ce ko kuma me su bangaren gwamna Ganduje za su faɗa.
Tun masu ba su shawara da masu bincike a kan abin nan sun tabbatar da bidiyon dalan nan da gaskiya ne, ke da cewar ya yafe wa Jafar zai janye ƙara, da ya san cewar zai yi nasara ba wani janyewa da zai. Wannan janyewar da Ganduje tana nuna gaskiyar Jafar kenan.
Ba wani abu bane kawai, irin adalci ne irin na gwamna na kada ya ga. Idan an je ƙarshe an tabbatar da cewa wannan bidiyo ba sahihi ba ne, shi hukuncin da za a yi wa Jafar shi ya yafe mai.
Mun kuma tuntuɓi masana harkar siyasa domin taɓa alli da su a kan batun. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce,
a nan ba a san shi hujjar shi gwamna Ganduje ba, amma da janye ƙarar da i wannan yana nufin ko yana nuna cewa an zo ƙarshen wannan katakata. Amma abin ya sa hujja gaskiya sai in har tafiya ta yi tafiya ne za a san dalilin da ya sa aka yi, domin akan iya warware matsala a wajen kotu wanda ba sai an yi shari'a ba. Kuma kamar yadda na ce, duk hujjar sai daga bayan ne za ta fito.
A yunkurinmu na jimin ta bakin gwamnati ya ci tura, mun kira lambobin jami'an gwamnati tare da tura musu saƙo domin jin ta bakin gwamnati akan wannan batu. Har lokacin da muke ga muku wannan rahoto, babu wata nasara. Sannan kotu bata janye ƙudurin janye ƙarar ba, inda ta ɗage sauraron zuwa ranar 6 ga watan Yuli mai kamawa. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir, har yanzu dai muna Najeriya. A jiya Laraba ne aka gurfanar da shugaban haramtacciyar kungiyar fafutukan neman kafa ƙasar Biafra, Nnamdi Kanu, a gaban mai shari'a Binta Nyako, wadda ta ba da shi beli amma ya arce. Wakilinmu Abuja Umar Faruku Musa ya aiko mana da hira da babban lauyan da suka fara tsara caje-cajen farko da aka yi wa Kanu, wato Dr. Nasir Aliyu, domin jin muhimmancin sake gabatar da shi a gaban kotu.
Abinda nake gani a wannan al'amari sai in ce ya kamata yabawa ita gwamnatin tarayya, domin ko ba komai idan aka yi laifi wajibi ne, haƙƙi ne na umma da kuma gwamnati baki ɗaya, misali hukumomin tsaro da kuma na shari'a, tabbatar cewa wanda aka caje shi da laifi an gurbanar da shi kuma ya fuskanci doka kamar yadda kowane ɗan ƙasa ke fuskantar doka. So da haka wannan abu da suka yi abu ne na a yaba musu, kuma abu ne wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa ma gaba ɗaya.
Amma kana ganin shari'a nan za a yi ta a ruwan sai da nutsuwa, ganin irin kace na cin da zai iya biyo bayan waɗansu mutane da ke kalubalantar zaman Najeriya ƙasa ɗaya da waɗanda suke kare Nnamdi Kanu nan daga duk wannan hayaniyar da ya haddasa a cikin Najeriya wanda ake zargin sa, kuma kamar ƙarawa ne yayi bayan da ya tsallake beli akan zargin ya je ko ya kare waɗansu abubuwa da Najeriya ta ga cewa zai wargaza ƙasar.
To ai kaga zancen hayaniya daban, shari'a daban. Lokacin da mutum ya aikata laifi, ko da fa ba dan kasar nan bane, ko da wani bature ne na wata kasar, misali yayi laifi irin wannan laifin, to wajibi kasa ta gurbanar da shi. Domin kaga duka kundin laifin kula na kasa, kamar namu nan penal code ko kuma criminal code, dukkan su sun faɗi yanda ya kamata. Misali in mutum ya laifi, ko misali laifi ne kai a London wanda yana da illa a Najeriya, to ana da iko a ƙasar Najeriya kawo ka a caje ka. To wannan ina ganin idan masu hayaniya za su yi hayaniya su yi hayaniya, amma ya kamata ma'aikatar shari'a misali da kuma shi ministan shari'a su fuskanci iyaka gaskiya, su fuskanci aiki. Abinda yake nasu shine su sa a gaba, a ci gaba da gabatar da shidu.
Babban lauya mai zaman kansa kenan Dr. Nasir Aliyu a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin Adama Awal Musa Rafsanjani, domin in ji yadda 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin mul'adama suka ɗauki sake dawa da Nnamdi Kanu Najeriya har ma ya fara fuskantar shari'a, inda yake cewa
wannan ya nuna mana kan cewa daman a baya ɗin ba wai ya ƙarfin a yi masa hukunci ba ne, a'a illa kawai ba a ga damar yi ba ne aka ƙyale shi, ya girin ga abin da ke sai da ya gama ta'addar da yi, ya gama kawo ƙiyayya da yin wato barazana da rayukan jama'a da dukiyar jama'a. Sannan gwamnati ta tashi tsaye don ta ga cewa ta kawo ƙarshen wannan barazana da wannan tashin hankali da wannan ɗan tahaliki ya rinka kullawa. Amma yanzu tun da gwamnati ta farka ta tashi, kenan za a iya maganin duk wanda zai kawo tashin hankali a ƙasar, inda har an gada ma.
Ya za ka ga wannan shari'a za ta kaya kenan tun da an sake gurfanar da shi Nnamdi Kanu a gaban kuliya, shin za a jajirce shari'a ta yi tasiri ko kuwa shiri ta da shari'a za a yi?
To kamar yadda nace, inda har gwamnati daga suke za ta kawo shaidar da take da shita da irin cikakkun alƙalamin abu ba ɗaya da ake zargin wannan ɗan tahaliki ya yi, in har gwamnati daga suke za ta kawo ƙwararrun wato lauyoyi da shaidodi don a gabatar da shi kan irin laifuffukan da ya tafka, kuma an aka yi haka banga wanda zai iya cewa zai ce bai waɗannan aikace-aikacen da isa aka ma kama shi ɗin ba.
Awal Musa Rafsanjani kenan, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin mul'adama a Najeriya, a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman.
Saukalan shanu wata sana'a ce da ɗimbin jama'a musamman daga arewacin Najeriya suka dogara da ita kacokan domin samun abin biyan bukatu na yau da kullum. Masu yin wannan sana'ar ta saukale dai suna kukan cewa duk lokacin da suke gudanar da sana'ar saukale a cikin motoci suna tattare da hadari iri-iri, kama daga tunin shanu, katsewar yaggiya idan suka daurusa ko saniya suka jawo daga saman mota zuwa ƙasa. Wannan sana'a ta saukalen shanu dai ta ɗauki lokaci mutanen arewacin Najeriya da ke zaune sashen kudu maso yammacin Najeriya ciki har da birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo suna amfani da ita tare da samun abin biyan bukata. Ko da yake wasu mutane suna da ra'ayin cewa wannan sana'ar saukale tana cike da kasada wanda ke jawo masu yin ta su samu raunuka, kana wasansu har su kai ga mutuwa, domin karo da sa ko saniya ba sauki ba ne. Kuma wannan ya sha faruwa a sau da yawa, ko da yake Allah yake karewa. Haka zalika wasu masu saukalen suna korafin cewa sana'ar saukale akwai wa babu ci, domin ana samun na abinci ba na tarawa ba, domin kare mutunci, kamar yadda wasu da na tattauna da su suka shaida wa Muryar Amurka daga Ibadan.
Sunana Muhammadu.
Malam Muhammadu, me ya aikin ka halin yanzu?
Muna saukale ne a nan kara.
Ka dauki lokaci kana wannan saukale?
Eh, na dan dauki lokaci.
Baka dan kwalbata mana ko shekara nawa kai kana wannan aiki na saukale?
To zai kai kusan dai kaman 10 haka ko abin da ya wuce haka.
Wannan aiki yana biya ma bukata?
Sosai ma, sosai ma. Eh, yana biya bukata don.
Kai aure ciki koko kai suna?
A'a, wannan dai na ban dade ma da shiga cikin shi ba. Ina magidanci da ni shiga wannan.
To wace irin bukata wannan aiki ke biya ma?
To na dai abinci da ina za a samu. Shikenan.
Kaman ni yanzu nawa kuke sauke babbar trailer?
Babbar trailer in ta cika ana sauke ta 4000.
Kanta fa 2000 kenan?
Eh.
To a kawo ruwa fa
3000.
Malami menene dadin wannan aiki gare ka?
Ba dadi ya, ba dadi bane, ana dai yi don sana'a ne. Ka san sana'a da dadi da babu dadi duk in ka rika hi rika dai zaka kai sai a cigaba da yi.
To mista kace ba ta da dadi tunda kana samun na abinci ciki, kana samun na wasu bukatu kuma a ciki.
Eh a'a, ai ba wai an ce babu dadi bane, an ce sana'a in an ka rike shi da dadi ne da rashin dadi ne duk to nan in Allah ya dora ka ga wuri shikenan sai ka rika dai kai tai.
Banda nan birnin Ibadan ka taba yin irin wannan aiki na saukale a wani?
Ban taba ba, ban taba ba.
To me ya jawo hankalinka ga yin wannan aiki na saukale?
Wannan Allah dai ya kaddara in yi shi. Allah dai ya kaddara in yi shi. Eh shi yasa.
To da me haka?
Da ban komi ina zaune ne gida sai ni ta honan ni kama aikin nan.
Na Ibadan.
Eh shikenan.
Sunana Muhammadu Bello.
Malam Muhammadu Bello, me zaka ce a game da wannan aiki da kuke yi na saukale?
To aikin ga da muka yi dai na saukale Allah ya raba mu da shi lahiya.
Ba ku jin dadi ne?
To ina magana jin dadi tunda sai ka wahala kaka aiki sai jiwojin ka sun motsa.
Ba ha ganin cewa duk aikin da mutum kai shina da tashi wahala kafin ya samu wani abu?
To yana da wahala ka, yana da wahala sosai.
To menene hadarin wannan aiki?
Hadarin shi yawa gare.
Ba mu kadan daga ciki.
Ana haduwa daga saman mota a kare. Sana tone mutum. Kaga ana aiki sai jinin ka ya motsa ya ko me kai wahala bisa gare shi. Shine hadarin shi.
Ka taba ganin wanda ya samu hadari ga wannan aiki?
Ba sai iya kansu, ban san ma iya kansu ba.
Sa ya taba tuno wani ko ya banke wani ko ya hade wani a gaban ka?
To nawa ma an kai? Da yawa ma ba ma kadan ba.
Mu ne haka kai ga jin rauni ko mutuwa?
Warai ana ji rauni har ai mutuwa ciki.
Kana da niyyar barin wannan aiki a can gaba?
Ai Allah ya hore mini, ai ina da niyyar bari ne.
Kin ayyanka akwai mai wannan aiki?
Babu.
Kana son danka ya gade ga wannan aiki na saukale?
Ba so.
Saboda me?
Saboda dai bai ra'ayi ba.
Ba ganin hanya cin abinci ta?
Hanya ta, amma dai ban dai ra'ayi ba gaskiya.
Ba ka son danka su gade?
Dawo ga aiki ba?
Ina nan Muhammadu nake maka.
Wannan aiki da haka na saukale, yaya kake ji?
Lahiya lau dai to kon. Na lahiya lau aka cewa wannan ka aikin hatsari, aiki lahiya lau to kon aka cewa.
Kaman wannan aiki menene hadarin sa?
Da yawa. Da ai mu ko direba bai gwada mu ga hatsari. Akwai tuni, akwai hado, akwai kacewa gaggiya. Duk hatsari ne.
To menene dadin sa?
Dadin sa ka gama lahiya lau, shi ya dadin shi.
Kuma kana samu abin bayan bukata a ciki?
Na samu gargado.
Kaman gaini kuna sauke mota nawa?
To ya danganta gaini. Wani ne yayi wani?
Amma a ce ga motoci sun shigo da kaya. Idan trailoli na kuna sauke trailer nawa?
To ai ka san Ibadan ba kamar ko wace jiha ce ba. Ko wane bangare da nashi bangare yanayi. Kuna samun trailer 5-6 ya yawan suke na Ibadan.
Kuma duk kuna sauke su? To kamar kanta kuna sauke nawa?
Kanta ana samun kamar 10 ko sama ga haka nan ko kasa haka nan.
To ita irin a kawruwa ha?
Ta ma ana samun kamar 10 ko sama ga haka nan ko kasa ga haka nan.
Ga da mana an ka samu motocin da ake sauke ya koko garani?
Ko wane yanayi daga yanayin kasuwa ne.
Kamar in kasuwa na tafiya kaya su ma suna yawa.
Usman Modibo.
Malam ya batun saukale?
Saukale alhamdulillah.
Ko mina ta yi daidai?
Ina ta yi daidai insha Allah.
Ba matsala?
Ba wani matsala insha Allah.
To kana jin daɗin wannan aiki?
Kware wallahi ina jin daɗi. Ina ci, ina sha, ina ci da iyali na wallahi.
Kamar yanzu wani lokaci ka ɗauka malam kana yin wannan aiki?
Yanzu na ɗauki kamar yanzu shekara 35 na aiki wannan.
Kana wannan aiki saukale?
Eh ina aiki saukale.
A cikin waɗannan shekaru dami dami kai a cikin wannan aiki da ba za ka iya mantawa ba?
Wannan aikin kullalle ka ga na yi gida a ciki, kana ji ko na yi aure, na aura suwa cikin wannan aikin. Alhamdulillah, masha Allah, komai ya yi daidai wallahi.
Yanzu cikin yaranka ko ƴaƴa haka akwai wanda ka yi wannan aiki na saukale?
Yanzu a'a, babu wanda yake na mu aikin saukale.
Ka taɓa sa wani wannan aiki na saukale?
Na taɓa sa mutum biyu a ciki.
Ba yanzu na yi?
Ina nan suna yi insha Allah. Ya Allah.
Mala a cikin shekarun da ka ɗiba kana wannan aiki, kana da niyyar barin wannan aiki yanzu da shekaru sun ja?
Allah ya yarda, ina nufin cikin shekara biyu nan gaba. Allah ya yarda, Allah ya hore ma zan bar shi aikin, zan kama wani sana'a can gida kusan iyali. Duk inda na yi to in dawo gida in kwana. Allah ya yarda.
Ka bar nan Ibadan kenan.
Allah su koma gida. Allah ya yarda. Abin da na aje sai in dinga amfani da shi, ni hankuri insha Allah.
Sunana Muhammadu Majar Gungu.
To me ye aikin ka?
Aiki na saukale.
To akwai zargin cewa kuna kaɗa shanu da gangan suna jin ciwo wasu ma har su.
Muna sa ayi goyi muna jawo su.
Amma an su faɗo kasa wasu suna jin ciwo.
A'a, ba su jin ciwo.
Amma ana samun watakila kafa ta kai.
In aka jawo, Allah ya kawo kaddara sai ta dan kare ta dan gimo nuri.
Fala kina zargin cewa da gangan ne kuke haka?
Eh ba, fala ke suna ce da gangan muke, amma mu ba da ganga muke, bakin gaskiyar mu muke.
To me yasa kuke barin suna faduwa suna karewa?
Kusa san bol kenan. Gaskiya yawo su dai muka, amma ba da ganga muke wannan aikin saukale. Da gaske bakin gaskiyar mu muke mu.
Ba da ganga ne kuke tare
da gangan na muke.
Haka ma wani falke ya ce karewar sa ko jin ciwon sa a lokacin da ake sauke shi daga saman mota zuwa ƙasa wannan kaddara ce ba ganganci ba, kamar yadda wasu daga cikin masu saukalen suka ambata tun farko.
Ni Muhammad Mai Rabu Argungu.
Kai falke ne?
Ni falke ne.
Ya hake kallon aikin masu saukale?
To aikin masu saukale dai aikin su lahiya lau muka kallon su, don na san sama ga shekara 30 kuma aikin su bai da wani matsala hago.
Amma akwai masu ganin cewa suna yin ganganci wurin yin saukale, wasu sha nuna karewa, wasu na jin ciwo, suna sako su ba daidai ba.
To waɗannan duk kaddarori na muƙaddari na Allah ya kawo. Gan to ko wurin lodin su can ana samu wani mahi yawa sa ya kare ma zai sani ya kare wurin lodin nan.
Kai ba ka ganin cewa ganganci ne suka wajen kare shanu?
Gaskiya ba ganganci bane, abinda dai Allah ya kawo ne.
To me zaka ce mu masu ganin ganganci ne?
Allah ka kawo shi ka kawo komai. Don duk wanda yace ya zargi wani shi kai mai cuta, gani kai kamar bai yarda da Allah kuma ba mu yi ma wani.
Sai dai shugabannin kare shanun ta Akinyele Ibadan, kamar irin su sarkin Fulani Ibadan Alhaji Muhammadu Dan Ali da shugaban karar ta shanu dake Ibadan Alhaji Umaru Ja'iciyaman da Alhaji Maudita Laso da sarkin yakin sarkin sasa Alhaji Yusuf Dogo da dai sauransu sun shayin gargadi ga masu wannan sana'a domin su kare kansu su rika yi da hankali. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waka. Shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Kocin din House of Oak Samuel Bedu ne aka ambata kocin din watan Mayu. House of Oak ta lashe wasanni biyar na Premier League Ghana ta sha kashi sau daya, ta zura kwallaye takwas aka zura mata biyu. Namijin kokarin da ya daga hasu daga matsayi na biyar zuwa na farko a Premier League din Ghana, Kenan Bodu ya doke masu koyarwa irin su Mariano Barreto, Prosperity Ogum da Yao Preko. House of Oak dai a cikin wasanni tara na Premier League ba a doke ta ba, abinda ya sa ta bude tazara da maki uku a sama ana saura wasanni uku a kawo ƙarshen wasannin kakan bana. Tsohon dan wasan Gapoha da Brecom Arsenal ya tafi gida da Television Nasco na inci 43 da kofi da wasu kayayyakin lantarki daga Nasco Electronics. Shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni ta kasar Ghana, Kwabena Yeboah, ya jinjina wa shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kete Kroko kasa da shekara daya da kama aiki. Mr. Mebuwa ya gamsu da tsohon takwaransa, yana maya amshi da cewa ya haura abin da ake zata gare shi a matsayin shugaba na hukumar. Tsohon shugaban Dreams RC ya karbi ragamar shugabanci lokacin da hukumar kwallon ta Ghana ke cikin tsaka mai wuya a dalilin tonon silili da Anas Armiya Anasi da kuma bazata da cutar COVID-19 ta yi wa ligin din kasar. A gani na hukumar kwallon Ghana amsa shugabancin Kate Kirk ta baiwa mara da kunya, kuma a gani na Kate Kirk ya ma wuce inda na ajiye shi. Na faɗan haka ne a bisa la'akari da cewar ya karɓi ragamar shugabancin hukumar a mawuyacin lokaci. Shugaban alƙalan na hukumar ƙwallon ƙafar Ghana, Mr. Alex Cote, ya jinjina wa referee Daniel Nilai da irin ƙoƙari da ya yi a wasa tsakanin House of Oak da babban kishiyarta a Santikotoko. House ta yi galaba da ci ɗaya mai zafi a wasa da aka siffata da karan batta a Crasford Stadium. Mr. Cote ya ce a koyaushe ana kankama alƙalin wasa muddin bai yi abadda zai kawo tashin jijiyoyin wuya a wasa ba. mai muhimmanci ba. Yan Najeriya yi kokari a matsayin babban alƙali cikin kasar. Kokarin nasa na da kyau, kuma a duk lokaci da ka ci wasa ba a samu rudani ba, hakan na nuna maka kana da kyau, inji Mr. Cote. Layi ne alƙalin tsakiya, yayin da Kwesi Brobi Achampong da Patrick Papapa sun ka taimaka masa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanan La Muktara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Abbas, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yau Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ta bayyana shirinta na kirkirar wani kwamiti da zai binciki harin ranar 6 ga watan Janairu, inda ɗaruruwan magoya bayan Trump suka kai hari a kan gidan majalisun ƙasar, yayin da 'yan majalisar ke ƙoƙarin tabbatar da nasarar ɗan takarar Democrat Joe Biden, wanda ya ba Trump kashi a zaɓen watan Nuwamban bara. Kada ƙuri'ar tabbatar da kirkirar kwamitin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta sanar a makon da ya gabata, tana yiwuwar an gudanar da ƙuri'ar ne a kan siyasar jam'iyya, inda Democrat mai rinjayi a majalisar ta samu ƙaramin rinjayi na amincewa a kan 'yan jam'iyyar Republican da dama da ba su amince ba. Yau Laraba, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa lokaci zai kai da zai ambaci wanda zai gaje shi a Kremlin, amma amincewa da wanda zai gabatar zai ta'allaka ne a kan masu kada ƙuri'a. Putin, mai shekaru 68 a duniya, ya tsere a kan shugabancin ƙasar ko Prime Minister ne tun lokacin da aka shiga sabon ƙarni. Wa'adin shekaru 6 da yake ciki a yanzu yana ƙarewa ne a shekarar 2024, kana ana nazari sosai a kan kalamansa domin gani ko yana shirin ƙara wa'adin mulkinsa. A ƙarshe, wani babban gari a ƙasar Australia ya shiga cikin dokar ƙulle na coronavirus, yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta a kan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin COVID-19. Birnin na Alice Springs ya shiga dokar ƙulle na kwanaki 3 daga jiya Talata, bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kake ne a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin, a misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da yake yana gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar, nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.